أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدكي دي ساكي هدامو أولا مريشي ناء الهميس شابير قوات رمضان أشكالة ببو ليلة دي حدود 30 دكارنة هجر من قال الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيني 31 ga watan 5 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya a zamanmu na 15 kenan a wannan masallaci mai albarka na Galadanshi a birnin Kudu a jihar Jigawa don bibiya da kuma karatun tafsirin alkur'ani mai girma. Yau insha Allah ta'ala muna nan dai in ce a kan fassarar آية 159 سورة آل عمران لكم إن شاء الله آية 160 آية 159 منكرا انت من بيان ورغدا هالي منكرا انت عبد مال عبد الرحمن بن ناصر السعدي يا أمتا للتافنسا قامت هاش إنك مغنى أكن istishara karkashin fadin Allah madaukaki yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Zan tashi dace fa inna fil istisharati min al fawaid والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. للي أتكن نيمن شاورة متيني نيمن شاورة روني أكلم رنسا تأكل فائد جي دا مصلحه أمباني الديني لنا الدنيا إلي أبن دا باء إيك إلجيشي باء إيك إدد ديجيش أليسها فيشي منها دا بسيوة لنا فائد جي. Abinda zamu ji yanzu fa'idojin neman shawara. Me alherin da ke cikin mutum ya nemi shawara? Amma kafin mu shiga jin fa'idojin neman shawarar, me ye neman shawarar asali? Neman shawara ina jin ba buƙatar in ka faɗa da Hausa ne har ka sake gaya wa mutum. Amma shar'ance da abinda ake nufi shi ne istiqla'in ra'ayi. Ta yadda ma da istiqla'i ka gaya ma wani ra'ayinka ko ka nemi ra'ayin wani akan wata harka taka. Akwai al-mustashar, akwai al-mustashir. Al-mustashiru shine mai neman shawara, المستشار شنو عند أكي لمن شاور المشورة هو الشورة هو الاستشارة هي شاورة إتكانت ألا من يجي أتشون القرآن أولا لديوة لما قدر لمن شاورة إذا أتشون أنن أي أكوان كنت أقول أكو القرآن لألا من يجي مدنة أكان لمن شاورة فالكو سورة البقرة إذا ألا من يجي مدنة أكان شاوروا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور عن تراض منهما إن سن نفهم نجي دماتا wanda suka samu rabuwa in sun yi nufin su shayar an tarabin ma'ana su yi tattauna akan maganar shayarwa na wannan jariri da Allah ya hore musu bisa yarjar juna da yarjejeniya a tsakaninsu sai Allah ya ce wata shawarin da shawartar juna wannan ya shawarci wannan wannan ya shawarci wannan to idan an samu wannan babu laifi wannan ayar farko kenan aya ta biyu ita ce wannan ta suratu ali imran ayar farko Allah madauki yana bayani akan abin da yake ya halatta a same shi tsakanin miji da mata da suka rabu a dangane da shayar da jariri a wannan kuma magana ce da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madauki yake umartar sa umarni malami sun tattauna har huwa umarni ne na wajibi ko kuwa umarni ne na istihbabi cewa wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ko ba wajibi bane malai suke cewa na farko dai ita neman shawarar dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarta ana yin ta ne kai a iya matsalolin da ya halatta a nemi shawarar a ciki ba kowane lamari bane ina ji mai magana wannan jiya akwai matsalolin da babu zancen neman shawara umarni babu neman shawara a ciki duk umarni daga Allah umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zancen neman shawara a shi kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman shawarar sa bangare biyu ce al-amru al-mushtarak da kuma al-amru al-khass al-amru al-mushtarak shine abin da shafi al-umma baki daya cikin abin da ya shafi shugabanci jagoranci abin da ya shafi rayuwa ta duniya ba lamarin addini da ibada ba abin da ko kuma a cikin wasilar yadda za a yi wani abu ko da na ibadan ne in dai ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara to yana cikin abin da aka bari a iya neman shawara a ciki amruhul khas kuma lamarin sa da yake banci rayuwarsa shi kadai shi ma ya halatta ya nemi shawara akai kamar da ya nemi shawarar Usama ibn Zaid da Ali ibn Abi Talib dangane da Aisha radiyallahu ta'ala anha a kissatul ifki kuma wannan lamari ne da ya shafe shi shi kadai amma ya nemi shawara akai to shin wannan umarni na wajibi ne ko kuwa na mustahabi malamai suke cewa ba a cewa eh ko a'a mutlaqan sai dai a ce ana lura da lamarin idza kana fil amri al-kabir والمشكلة الكبيرة يكون واجبا وإذا كان في الأمر الصغير والمشكلة الصغيرة فهو مستحب دعك جرم المسألة رد مسألة لكسو دعك صامو شيء نضيفة أن يمين شاورة دعنا ندى لما رين شاورة إذا من زعل صلى الله عليه وسلم لما رين سخاص قوة شيء أنه أبن إذا اشتبه عليه شيء يوه إنه أبيضا وشي مصدوه wanda a matsayinsa na dan adam akan samu irin wannan a wasu matsaloli wanda mun yi magana akan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara ne ba dan ba shi da ilimi ba dan ba shi da basira ba dan ba shi da wayo ba dan ya rasa wani abu tana kasa da ake samu a gun dan adam ba amma Allah madauki ya sanya shi mai kamala irin ta dan adam kuma ma'sumi amma duk da haka tunda bai san gaibi ba akwai abinda Allah ya halatta masa ya nemi shawara a kansa wasu malamai sun tattauna la'alla sababin ba dan bai sani bane tunda dama wanda ake ma wahayi dan Allah bai ga damar gaya masa bane da Allah ya gaya masa to ba buƙatar ya nemi shawarar kowa amince abin to ashe tunda kowa ba a gaya masa ba to bai san wannan bangaren ba shi yasa kuma aka halatta masa neman shawara a ciki wasu malamai suna ganin ba wai dan bai sani ba a'a dan sanya shi ya zama abun koyi cikin shugabanni da za su zo bayan sa, cewa in kuna shugabancin mutane ku riƙa neman shawararsu. Wasu kuma su ce dan girmama su mutanen, a girmama hankalinsu, mutane su riƙa ganin cewa su ma suna da muhimmanci. Duk da waɗannan wasu malamai sun faffaɗi irin waɗannan, wasu kuma sun ce dan targibi, dan kwaɗaitarwa akan mutane su riƙa tunani na kansu, suna kuma bada, suna ganin cewa iyi su ma suna da rawar da za su taka a cikin gudanar da lamuransu. Waɗanda malamai sun yi maganganu da yawa a kan wannan, amma dai ba wajibi ba ne mutlaƙan, ba mustahabbi ne mutlaƙan ba, abin yana da alaƙa da halin da ake ciki. An fahimce ni insha Allah. Tayyib, wani abu kuma da ya kamata a sani har yanzu, wanda ake neman shawararsa shine mustashar, shine ake kira a zamani, a zamanance ake kiransa advisor, ko mai bada shawara, dama shine ma'anar mai bada shawara. To mustashar sunansa da larabci, shi asali mustashar mu'tamanun fil istisharati, ay huwa mu'tamanun ala ma yaf'aluhu wa ma yaqumu bihi min al istishara, shi amintacce ne, abin miƙawa amana ne dangane da wannan matsayi da aka bashi. Me ake nufi da wannan cewa mu'taman? Abin nufi, wajibi ne akan wanda aka nemi shawara ya ji cewa an nemi shawararsa ne saboda buƙatar ya taimaka a samu amfani kuma a tunkuɗe mafsada. Don haka wajibi ne a kansa ya faɗi dukkan abin da yake ya san shi ne gaskiya. Idan ya san abu ba gaskiya ba ne, to haramun ne, wajen nan haramun ne ya bayarwa wanda ya nemi shawarar da wani abu saɓanin haka. In an nemi shawararka ana son ikhlasinka, ka faɗi abin da ke zuciyarka, abin da ka fahimta, abin da zai ci haƙiƙin amfanin wannan matsala da ake tattaunawa. Don haka duk wanda yake shugaba na al'umma kuma yana da mai bashi shawara, to wajibi ne akan mai bashi shawaran nan ya zama babban abin da yake kallo fitarsa a gurin Ubangiji, ba fitarsa a gurin ubangidansa ba. Ran kiyama abin da Allah Maɗauki zai tambaye shi, an nemi shawararka akan abu kaza, ka san akwai matsala, sai ka ce ba matsala, to an ci amana. Duk da cewa kun gona fa asalinka musta'abbi ne, ba wajibi bane akan ka, to amma daga lokacin da aka nema daga bakinka ka bada shawara, to ya zama wajibi ka dauki amana. Idan ka san, misali an ce me kake gani dangane da wane, dangane da wane, dangane da wane, ya cancanci a bashi matsayi kaza, to kar ka dubi dan uwanka ne. In ka dubi dan uwanka ne ko dama yana cikin waɗanda kake so ka taimaka ya samu aiki, sai ka bayar dan wannan, to ka ci amana. Wajibinka ka bayar, ka bai wa shugaba shawara bisa abin da ka yarda shi ne daidai, shi ne daidai a shari'ance, shi ne daidai a tsarin gudanar da abin da ake tafi da shi, cewa abu kaza ya dace, abu kaza bai dace ba. Daga cikin amana har yanzu, ba daidai ba ne wanda aka nemi shawararsa ya dubi inda shugaban ya karkata, ko shi wanda yake neman shawarar ya karkata sai ya bilan kawai don saboda yana ganin ai abin da yake so a yi masa, haka za a yi masa. Wannan shi ma cin amana ne. Duk wanda aka kusanto da shi a matsayin mai bada shawara, aka ce me kake gani, to ya faɗi abin da ke zuciyarsa, ko me zai faru. Muddin dai ai an yarda da shi ne, an kawo shi kusa don ya bada shawarar da za ta yi amfani, bai halatta ba ko mai zama mai burmawa maimakon mai taimakawa. Domin idan ka san abu ba daidai ba ne, ka ce wa shugaba a aikata, to ka cutar da shi. An fahimci wannan abu? Don haka gaskiya duk wanda aka nemi shawararsa wajibi ya riƙa shi'uri da wannan amana da aka ɗora masa, kuma ya bada ita yadda ya kamata. Allah ya sa mu dace. To mu karanta wannan fa'idoji da malamin ya ambata. Minha, daga cikin fa'idoji da alheran da suke cikin neman shawara, annan mushawarata min al-ibadatil mutaqarrabi biha ila Allah, cewa neman shawara yana cikin ibadar da ake neman kusanci da ita zuwa ga Allah. Ma'ana kai mutum ka nemi shawara, ibada kai, domin ne umarni Allah ya ce a yi, ko duk abinda Allah ya bada umarni da shi kuwa ibada ce. Kad ya kunu wajiban wa kad ya kunu mustahabban, wannan wani abu ne daban, ya danganci siyakin maganar da asalin mai ake magana a kansa. Zai iya zama wajibi, zai iya zama mustahabbi, amma asali umarni ne na Allah. Kuma da masu yin umarni na Allah, umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai abin da ke wajibi, akwai abin da ke zama mustahabbi, gurgudun yadda abin ya zo. An fahimta? Don haka ibada sai mutum yake yi. Nan ana zancen mai neman shawarar fa, shi mai neman shawarar ya nemi shawarar ya yi ibada. Wamin ha, daga cikin fa'idojin neman shawara, anna fiha tasmihan li khawatirihim, akwai daɗaɗawa zukatan wanda aka nemi shawararsu, daɗaɗawa da sauƙaƙawa, samaha na sauƙi, sauƙin mu'amala, domin mutane za su ga wani da sauƙin kan yake har neman shawara ta yi a kan lamari, sai ka ji ƙauna da soyayya ta ƙaru. To wannan abin yana ƙara haɗa kai, yana ƙara son juna. Duk mutumin da ka yi masa waya ce da Allah akwai wani abu ina son shawararka a kai, sai ga ashe ina da muhimmanci a gurin wani, haka ne ko baka ba? Wannan yana ƙara maka ƙarfin zuciya wajen alaƙar da kake yi da shi da kuma ikhlasi. wa izalatan tunda ma tsufi ne akan tasmihan, ai anna fiha tasmihan li khawatirihim wa anna fiha izalatan lima yasiru fi alqulubi inda alhawadith, kuma akwai gusarwa, za a gusar da abin da ke gudana yakan auku, yake faruwa a cikin zukata lokacin da abubuwa suka faru. Ma'ana wani abu zai iya faruwa, hatsari, wata damuwa, idan ka nemi shawarar mutum, ita kanta neman shawarar akwai gusar da wani abu na damuwa tsakaninka da mutum da kuma lamarin da ya auku. Ma'ana ko da wata damuwa ce ta auku, an rasa yadda za a yi, ai neman shawarar yana taimakawa a fita daga wannan damuwar, ko domin damuwa tana buƙatar ijtima'in uqul, hankula su haɗu wuri guda su tattauna. Shi yasa ake son a majalisar shugabanni ya zama akwai hankula daban-daban waɗanda suka san fage-fage daban-daban, yadda za su iya ba da shawara a abubuwa da yawa, ba iya fage guda ba. Kamar da malamai suke faɗi, a gudanar da tsari da shugabanci a koda a zamanance, za mu ga ana buƙatar a filin ko in ce a majalisar shugaba a samu wanda ya san tattalin arziki, wanda ya san kimiyya, wanda ya san ilimin addini, wanda ya san kaza, wanda ya san kaza, zamantakewar jama'a da harkar yadda jama'a suke tunani da harkar iliminsu da sauransu. Shi yasa za ka ga da haka abubuwa za su tafi, wannan ya kawo abin da ya sani, kuma dama ƙwararre a fannin ake ɗauka a sa a kowane mahalli, saboda ya yi karatun abu ko yana kuma da gogewa ta rayuwa a kan matsalar da ake so a nemi shawararsa a kai. Duka a cikin wannan amana take, duk a cikin amana yake. To don haka akwai maganin matsaloli. fa inna man lahu al'amru 'ala an-nasi, malam Sa'di yace, domin kuwa duk wanda yake da lamari akan mutane, ma'ana shugabanci, idza jama'a ahla ar-ra'yi wal fadl, in ya tara ma'abuta ra'ayi, yace ma'abuta ra'ayi yana nufin mutane masu basira, yau shi ne ma'anar ra'ayi anan, mutum mai basira mai ra'ayin kansa, ba dolaye ba, intelligent mutane masu fahimta sun san su iya bada shawara, kuma musamman irin waɗanda ake ce masu sur'atul badiha, yana da amfani mutum mai bada shawara ya zama yana da sur'atul badiha. Kun san sur'atul badiha? Saurin tunowa abu, yauwa yanzu nan za ka tuno abu, me ye kaza, eh yanzu kaza, domin lokacin da ake tattaunawa ba lokacin za a baka je ka yi bincike ba, a take ake neman shawarar me zai kamata ai akan abu kaza, ai abu kaza ne, an taɓa irin sama abu kaza, ai kaza 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 da kaza, in kuma aya ne shi ma nan da nan a istihdarin dalili, a kawo hujja, Allah maɗauki ya ce kaza, amma kuma in wani abu ya shiga duhu dangane da shari'a saboda faɗinta, a yi bincike, kar a yi hukuncin bisa jahilci. Duk waɗannan abubuwan dai yana cikin abin da ake lura da su. To idan shugaba ya tara ma'abuta ra'ayi da falala, falala ta me? Falala ta addini ita ce a gaba, wanda Allah maɗauki ya bashi ilimin addini, ya bashi kuma kamewa da ɗabi'u masu kyau, da mutunci, da daraja, da kuma karɓuwa a idan mutane zai faɗa a ji, duk waɗannan ana kallon su a cikin wanda za a nemi shawararsa. Wa shawarahum fi hadithatin min al-hawadith, in ya tara su ya nemi shawararsu a wani abu da ya auku, itma'annat ilayhi nufusuhum, to zukatan su, su waɗannan ahlul fadli din, zukatan su za su nutsu da wannan shugaba din, cewa shugaban nan gaskiya mai hankali ne, ya san me yake yi, gashi yana shawartar mu. Wannan umarnin da Allah ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya yana nuna mana akan cewa ashe ba a son shugaba yayi istibdadi. Istibdad shine ya zama dictator sai abin da yake so. Ma urikum illa ma ara, to kada ya zama haka. Yawa ya zama zai rika neman shawararsu, me kuka gani, me kuka gani. In manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dora masa wannan aiki ne a kansa yayi, to ina ga wanda ba shi ba, kamar da muka magana jiya. Daka ita neman shawara tana sa a samu nutsuwa, wa ahabbuhu, kuma za su so shi, za su ji daɗin cewa ya girma masu. Wa alimu annahu laysa yastabiddu alayhi, za su kuma san cewa baya janyewa da ra'ayinsa ya hana ra'ayin kowa, shine istibdadi, ya zama dictator sai abin da ya faɗa za a yi. Duk wanda ya san tsarin yadda shugabanci yake a musulunci da kuma ilimin zamani, tsarin administration a zamanance ma bai saba ma yadda tsarin musulunci ya gudu harkar shugabanci ba. Shugabanci tun da babu ma'asumi sai mutum ɗaya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to bayansa babu wani wanda zai ce komai yayi daidai ne, babu shi. Da haka kenan zai yi ya faɗa ya kuskure, zai yi ma ya faɗa ya zama zunubi ya faɗa. Da haka dole a samu hankula masu ilimi, masu basira da za su saifaita, su daidaita, su gaya masa inda zai yi. To da haka wannan yana buƙatar cewa a kowane lokaci ana yin abin da ake yi da neman shawara, da abin da ake ce ma delegation, mutum ya zama ba komai za ka yi ba. Akwai abubuwan da dole sai ka ba wani yayi. Ba zai yiwu idan misali shugaba ne, kana da wuraren aiki ko fagagen aiki daban-daban. Yanzu ku duba yanzu a gwamnatoci irin na zamanin yanzu, ko a federal ko a state, akwai ministry daban-daban, kowanne akwai commissioner, kuma da shi ake zaman abin nan council, wanda ake yi executive council da ake yi. Haka kuma a ƙasa ne minister ne, ana sa ran ya fi shugaban sanin me ake a wurin, saboda an zauna shi ne zai ce a wuri kaza akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, mun samu matsala kaza, muna buƙatar maganinta, mun samu cigaba wuri kaza, mun samu kaza. In mun kwatanta da abin da aka yi bara, to mun samu cigaba bana, bana kuma mun samu na ƙasa a wuri kaza, a wuri kaza. Take wannan ilimin yana kansa, ba wani abu ne da za a ce sai ya zo. Wani za ka ga yana ana shi da shi ake mutum ɗin, amma dole sai ya kira director, saboda baya hulɗa da aikin mubasharatan. To duk wannan naƙasu ne a bada shawara, naƙasa ce a bada shawara. Lallai ya zama mutum yana da basira da kowanne fage aka ɗora ƙarƙashinsa, to ya san komai gwargwadon hali. Na ce gwargwadon hali ne, don zai wahala mutum ya zama ya san komai da komai abubuwa. To amma ya riƙa cusa kansa cikin komai ɗin yana sani, kada ya raina aikin ƙaramin ma'aikaci, ya riƙa zuwa ya ga me yake yi, komai ƙanƙantar ma'aikaci ya riƙa kai ziyara ya ga me rekod ɗin cikin littafinsa, ya aka sa shi ya aiki, ya san yadda ake aiki. Me ya amfanin dama a civil service, akwai hierarchy na yadda ake bi, sai ka faro daga ƙasa sannan ka girma, aiko farowa daga ƙasa zai nuna maka yadda ake yi a office kaza, ga yadda ake ma'aikata kaza, ga yadda ake amfani. Kenan ka iya mu'amala da kowane littafi a ofishin, ka san me a ciki. To in ba wannan ilimin mai zurfi, ba da shawara yana da wahala, sai dai a kyan abu ka gane yin sadaka. To wannan tsarin dole ne a shugabanci a same shi, a samu delegation. Ba zai yi shugaba a ce shi ne komai, shi kadai, shi ya san wuri kaza, shi ya san wuri kaza, shi ya san wuri, zai wahala. Ko in ce ba zai ma yiwuwa ba, ba za a samu perfection alal aqalla yadda ake so ba, za a samu naƙasa da yawa. Dole ne a samu aminci ga waɗanda aka ɗora, su kuma idan suka bayar, to shi ma yana da nasa ma'aunin, sai ya zo kuma ya fa'iza azamta fa tawakkal ala Allah. in an kawo shawara sai ce eh wannan abin bai kamata mu yi shi ba mun yi akwai matsala saboda shi ma ya kamata a ce ya san wannan gurin abin aiki ne fa ba mai sauki ba wai ai wani aikin jin dadi bane da za a yi ta fada akan sa ada ko kowa a samu wallahi wahala ce a ce ka san wannan ofishin ka san wannan ka san abin da wani yake ba abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki ba kuma duka ina cikin amanar da Allah zai tambaye mutum akan sa Allah samu dace to babban daga cikin fa'idar da yake so da ya gaya mana anan shine sanin cewa su wanda ake neman shawarar su din nan za su ji cewa eh suna da muhimmanci za su samu nutsuwa kuma za su so shugaban su cewa ya dauke su mutane kuma su san cewa ba dictatorship yake musu ba shine ba istibdali yake ba yawa ba kama kariya yake ba haka ake cewa da Hausa ko yawa wa innama yanzuru ila maslahati amma abu da zai shine yana kallon maslaha ne menene zai amfani mutane almaslahatul kulliya ma'ana gaban nan gama garin amfani public interest general abin da ya shafi kowanne bangare shi yake kallo menene al'umma za ta fa'idanta da shi shi yake kallo shugaban abin da zai kalla kenan wanda ake neman shawara shi ma abin da zai kalla kenan kada a neme ka shawara akan za a yi abu kaza akan abu kaza dangane da abu kaza na abu kaza cikin jama'a kaza sai zama kai mahangarka ba wannan kaza kaza inda aka ambata maka bane naka kake kallowa ko ka kalli garinku bayan abun ana so ne a yi shi a wani wuri sai ka hana shi ka kai shi wani gari misali ai wannan yana faruwa a abubuwa da yawa ko ka kalli unguwarku bayan ko ana so kai adalci a duk gari za ka yi ko ka kalli kofar gidanku layinku saboda kawai yanzu damar ka ce duk waɗannan abun ba a yi su ana kallon a yi adalci a kan dukkan wanda yake da haƙƙi ƙarƙashin wannan shugabancin wannan kujera duk ɗan adabin da ya shiga ƙarƙashin shugaban ƙasa misalin shugaban ƙasa ne mutum to akwai haƙƙinsa a kansa kowane ɓangare yake kar a zalunci kowane ɓangare haka nan duk ɗan adabin da yake ƙarƙashin kowane gwamna to alhakinsa yana kan wannan duk ɗan adabin da yake ƙarƙashin ciyaman haka haka in sarki ne haka in mai unguwa ne haka in dagaci ne kowane ne dai akwai nauyi haka in office ne kai ne director to ma'aikatan ƙasanka dole haƙƙinsu yana kanka kai ne za ka ɗaga haƙoƙinsu zuwa sama kai ne za ka yi kaza kai ne za ka kaza haka shugabanci dai wallahi ba abu ne mai sauƙi haka kawai da za a yi shi ba amma komai za a tambayi mutum a kansa ran kiyama musamman wannan harka ce da ta shafi haƙƙin ɗan adam ba na haƙƙin mutum Allah maɗauki cikin sauƙi yake ya fi haƙƙinsa duk haƙƙinsa an yi laifi kaza haƙƙin Allah ne Allah sai ya fi ta harkar ayyuka da ka aikata ma na kirkice Allah ya fi maka amma in ka taɓa haƙƙin ɗan adam kuɗin al'umma haƙƙin mutane ne a girmama su haƙƙin mutane ne a yi musu abu kaza da ya cancance su duk abin da aka yi shi aka misappropriating ɗin abin da ya kamata a yi to duka yana cikin abin da Allah zai tambayi mutum ba abu ne na wasa ba kar mutum ya ce a yi tsarin sunan sa tsarin demokuraɗiyya ai dama can ba a gina shi akan Allah ba don akan tsarin Allah ba don haka in ma mun yi abin da ba daidai ba a'a kai musulmi ne yadda kake sallah za a tambaye ka sallolin da ka rasa haka za a tambaye ka aikin wannan amana da ka ɗauka ka yi abin da za ka fita a gurin Allah shi ya fi maka ko da mutane za su zarge ka mutane za su ce wannan tauri ne da shi ya hana abu ya gudana ya hana a ce albarkar ofis ya hana kaza ta wuce duk abin da ya zo gabansa zai duba ya tsari ya ce a yi haka za a yi za a yi ta zaginsa to wallahi zagin duniya ya fi maka sauki a kan abin da mutum zai samu da gwanda zagi da shirin kiyama Allah santa Allah ya tsare mu to fa bada mujib dahum wannan zai sa su bada ƙoƙarinsu matuƙa wa maqdurahum da abin da za su iya fi ta'atihi a da'ar da za su yi masa nan ba ina zancen alaƙar wa shugaba da wanda yake neman shawara za su ji daɗin tafiya da shi kuma za su yi masa da'a da sauƙi kuma za ka ga mutum in an damu da shi za ka ga ya fi ba da effort sosai wajen yin abu da kamata to kuma duk amana ce a kansa li ilmihim bi sa'ihi fi masalihi umum saboda suna sanar da cewa shi din ƙoƙarin da yake shine amfanin al'umma baki ɗaya to ba za su takaita masa amfanin da yake ko ƙoƙarin da yake ba a maslahar su su don son kai za su yi abin da zai amfani al'umma baki ɗaya bi khilafi man laysa kadhalika sabanin shugaban da ba haka ne aninsa ba wanda baya shawara ko fa innahum la yakaduna yuhibbunahu zaka ga ba sa son sa duk shugaban da baya neman shawara duk shugaban da bai dauki waɗanda yake aikin da su a matsayin sun iya ba baya ba su shawara kuma ma gaba ɗaya shi kada yake abinsa zai wahala su so shi ba za su so shi ba mahabbatan sadiqa kauna ta haqiqa ta gaske ba za ka samu ba wala yuti'unahu kuma ba za su yi masa da'a ba wa in ata'uhu ko da kaga sun masa da'a fa ta'atun ghayru tamma to da'a sai ba cikakkiya ba shi yasa za ka ga sai a samu munafinci da rashin yadda daga cikin hanyar da take sa shugabanci wallahi ya mutum sauki shine amincewa wanda yake tare da shi amma fa tare da kuma bibiya yau ba ka amince ka saki mutum abin da yake dama ba a'a ka amince masa ka bashi iko to kuma sai ka rika bibiyarsa ai akwai hanyoyi wato babu aiki mai sauki da za a bi shi irin aiki irin na zamanin yanzu nan check and balance din da yake cikin sai yana da yawa zai wahala mutum ya yi abin da ba a gano shi ba duk dabarar ma'aikaci akwai hanyoyin da za a bi za a iya gano komai ana kyalewa ne da za a bi kowanne bangare a dage wala za ka ce an yi maganin harkar corruption din da ake ta fama da shi yanzu ana ta fama corruption ya samu daga sama ake so a daino shi zuwa ƙasa matsalar na ƙasa su kuma ba sa so su daina kuma haka bane za ka daga ƙananan ma'aikata su kansu ƙananan ma'aikata ba matsala ma irin su duk abin da zai hana su samu abin da suke samu yau da kullum su wafta su cafka su wawura su kinkima su mirgina an taɓa samun wani lokaci wani ma'aikaci a wani wuri ba sai na faɗi sunan ba yake cewa wai masu satar gwamnati hawa-hawa ne wai akwai abin nan akwai mirgina shi ba zai iya ɗaukar abin da zai da ya sata ba sai dai ya rika mirginawa ya kai gida yake cewa kuma akwai yana jin kinkima ne wala ka sani za ka tuna mun ko akwai kinkima shi kuma kinkima zai ɗauka kun san kinkimar abu da ƙyar ake ɗauka yauwa to akwai kuma tsakura to na ƙarshe sai ce akwai kallaka shi kallaka baya iya ɗauka amma dai ya san duk abin da ake to waɗannan hawa-hawan za ka ga duk akwai su to ba matsala irin ƙaramin ma'aikaci kamar da ke faɗi babban shi ma da tasa to amma gaskiya idan ƙasar nan fa ba ta gyaru ba shi yasa kullum abin da ake so wallahi gaba ɗaya al'ummar ake son a gyara wani lokaci mutane sun fi son su ji daɗin an hau kan shugabanni a ce su ne ba sa adalci sun yi zalunci sun yi sata amma in ka sauko ƙasan fa akwai duk waɗannan abubuwa har yanzu ba a fita daga halin a ce aikin da za a yi wa al'umma na wajibi a ce sai an karɓi wani abu a kai ba ku yi haƙuri za mu zo kan wa ma kana li nabiyyin an yaghulla za mu ji maganar rashawa da gulule mu ƙyale wannan ina ne yawwa ita wa minha daga cikin fa'idojin neman shawara anna fil istisharati cewa cikin neman shawara akwai tanawwurul afkari hasken tunani yawwa akwai hasken tunani domin duk da kake rena mutum akwai wata baiwar da Allah ya bashi kai bai baka ba zaka kana shugaba da kuncin lokacin da kake da shi lokacin hutu kana bukata lokacin bacci kana bukata zaman iyalinka ma wahala ne yake maka zaka iya mutum gogon mutum kai da wannan kai da wadancan daga baɗe mutum ya zama exhausted kamar da ake cewa duk an tare karfin naka an tatse shi an matse ba abin da zaka iya to sai kaga wannan idan baka samu tunanin wasu ba wanda su kuma suna da dan relatively hutun su yafi naka suna da damar tunani to sai kaga cewa ba za ka iya kai kadai ba za ka kana bukatar ka samu kwakwale da yawa su kawo maka kuma kowa a ce zai ikhlasi don Allah to sai ga insha Allah an ci nasara a cikin abubuwa to akwai tanawwurul afkari hasken kwakwale da tunani bi sababi imaliha kasancewar kwakwalen nan an yi amfani da su fi ma wudi'at lahu wajen abinda aka halicce su domin su yi duk kwakwalwar da ba ta tunani to dakushewa take to in kwakwalwa ana ba ta damar ta tunani to ana ƙara wasa ta ana ƙara wasa ta don haka duk shugaban da ya bar mutane baya neman shawarar su to da ƙiƙai mutanen su suke ƙara zama yawa musamman da waɗanda suke kusa da shi za su zama da ƙiƙai saboda bai ba su chance din da za su ƙara samun experience a yadda za su gudanar da aikin su ba ko ba haka bane yau an rufe wannan kofa yau an rufe wannan kofa komai shi kadai ya iya to wannan zai sa abubuwa ba za su tafi ba sai zama kuma mutum yayi aikin ya gama bai fa'idanta da komai ba sai albashin da aka bashi amma da a ce an bashi aiki na wuri kaza an bashi shawara wuri kaza muddin an ga amincin sa in ba amintacce bane a kauda shi a kawo amintacce amma in an samu amintaccen to a bashi dama yayi aiki akwai kwakwalwar da yake da ita wani bashi da ita to wannan damar da zai samu tana ƙara bashi experience shi yasa zaka ga ya ƙara value din CV din sa ku yi hakuri yau language din da muke amfani da shi dama na ma'aikata ne ko in an sako turancin ma duk na san ba ku buƙatar fassara to mutum yana ƙara CV din sa lodin da ke kan CV din sa cewa yayi kaza yayi kaza ya samu kaza shine kaza ai kun ga za a samu fa'ida to amma idan ba a bashi damar ba kaga ba zai samu wannan basiran ba to don haka akwai fa'ida ga shugaba ya rika neman shawarar na ƙasa da shi wannan zai taimaka masa bi sababi i'imali ha saboda fa'idar amfani da in an ce i'imali shine aikata ma'ana ba wa kwakwalwar dama ta yi aiki ma'ana an yi utilizing ɗinta shine ma'anar i'imali ha an yi amfani da ita a fi ma wubi'at lahu cikin abinda aka halicce ta domin haka fasara fi zalika ziyadatul uquli kun ga wannan zai sanya a samu ƙarin hankula ko hankula za su ƙara faɗi kwakwalwa tana ƙara faɗi gwargwadon amfanin da ake da ita ko yaro ne ƙarami yanzu me yasa muke fama da matsalar tarbiyya a gidajenmu ƴaƴanmu ba ma jan su kusa da mu yadda za mu nuna musu halin girma yanzu idan ba kokai yana shigowa sai ka kori yara ka fita shi kuma muni ba daidai ba ne bar shi kusa da kai ya rika samun tunani irin na manya kwakwalwarsa sai ta fara hango abubuwan da tun kafin ya zo kansu ya iya su amma sun zo ka kore su ta shi kuma muni da aka bai san maganar manya ba kullum zancensu na yara ya iya sai ka ga ya girma bai iya magana gaban mutane ba bai iya tunkarar mutane ya fidda ra'ayinsa ba sai zan kuma matsoraci idan ba zai iya magana a gaban jama'a ba amma in kana sa shi cikin manya ana hira da shi kai ma taimakon ka ne cewa wata ran zancen da ba a so a yi a gaban yara sai ka daina ko ba ka bane kai ne za ka yi kokari ka daina abin zancen da ba a so a yi shi a gaban yara zancen batsa duk sai ka ga ka daina saboda a cikin abokanka ka sa 'ya'yanka yawwa kuma su kansu ji damuwa cewa an raina su an sako 'ya'ya so muke 'ya'yan su zama ilimi amma in ka bar su da titi su kwashi abin da za su ɗauka to shikenan ba za a samu tarbiyya ba kuma sai yaro ya lalace in kyale ne wa'azin haka wa minha ma tuntijuhu al-istisharatu daga cikin fa'idojin neman shawara shine ita kanta neman shawara tana intaji tana producing abubuwa tana samar da abubuwa min ar-ra'yi al-musib ta nan za ka iya gano ra'ayi wanda ya dace shine al-musib ra'ayi mai daidai kana zaune da mutane wani baka san halinsa ba baka san irin bayar da Allah ya masa ba in aka yi litin ana tattaunawa wata nan sai a ce kai me ka gani sai ka ga wani can yaro ne karami amma Allah mulki ya hore masa basira manya sun faɗa shi kuma ya faɗa daga baya sai ka ji ya tattaro basirar manyan duk ya haɗa kuma ya fidda wata natija babba sai ka ji zancensa ne abin karɓa to da baka sa shi ba a ranar da baka samu wannan ilimi muna Allah cewa Allah ya hore maka irin waɗannan mutanen ba don haka a ba da dama ga mutane a ji ra'ayinsu yana taimaka fa innal mushawira lallai mai shawara la yakadu yukhti'u fi fi'lihi da kyar ko da wato da wahala ka samu mutumin da yake neman shawara ka samu cewa ya kuskure ba ana nufin ba ya yi ba amma in dai yana neman shawara to da wahala ya kai ga yayi kuskuren da zai muni har a ce ya siffantu da kullum a cikin kuskure yake shi ake nufi wata rana duk irin hankulan da kuke da shi da irin jama'ar da aka yi shawara za ka ga an yi wani abu wanda yake ba daidai ba to amma in dai ana yi da kullum to za a fita daga wani kuskure din sai ya ce wa in akhta'a kuma ko da yayi kuskuren aw lam yutimma lahu matlubin ko kuma abin da ya nema bai samu ba fa laysa bi malumin to zaka ga ba abin zargi bane ko tunda bai ya nemi shawara an bashi da yayi aikin ne kuskure ba za a ce yayi laifi ba ba mai zargin sa ba za a ce ai kai ne kai kade kai gaban kanka ba za a faɗi haka ba sai a ce eh gaskiya Allah ne da ya kawo yawa sai a kafa hujja da kaddara fa idza kana Allah yaqulu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam to kafin nan akwai wasu kare la Allah wasu abubuwan sai shugo kada shugaba ya zama yayi istibdadi ina jin na faɗi wannan ko yawa kuma sannan daga ciki sabarwa ɗaiɗaikun mutane na cikin al'umma akan cewa su rika nazari cikin al'amuransu yana horar da su shi malam ya fito cikin maganar da muka yi sannan kuma akwai tawaburu wannan malam bai faɗe shi ba to akwai tawaburu wannan yana nuna halin tawaburu akwai fa'ida ta shugaba ya zama yana da tawaburu yana da kyau mutum ya zama ya kaskantar da kansa wajen nuna cewa bai fi kowa iyawa ba ba a san ya zama shugaba ya rika tasfihin ikulin mutane ya rika rena hankalin kowa kowa bai iya ba kana fara magana ce da Allah rufa bandan ayin nan saboda wannan shirme kake to sai ga mutum an gole shi a cikin mutane haka ba dadi idan shugaba yana gole mutane zai rasa waɗanda za su zama tare da shi ba daidai bane ya rika hakuri duk wautar mutum ya hakuri da ita ba mun magana akan yadda larabawan kauye suke irin rayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yake hakuri yake sai ya shanye in ya shanye kuma alal aqalla ya ji wani abu a gurin su to yana bukatar mutum ya zama wannan din sai dai kuma ni ina da wani abu da yake son in fadi dangane da tawaru mu Hausawa a fahimta ta fa zan iya kuskure gaskiya ba mu san tawaru ba ko in ce mafi yawan mu ba mu san tawaru ba mun in aka yi mutum yana tawaru ya ce a rena shi ba a ce ba a fahimtar cewa tawaru yake tsakanin al'umma haka muke ba yawa shi yasa sai ka samu wasu shugabannin suna ganin ba ka da hanya ko illa ka take mutane sannan za ka ci nasara za ka ji wasu shugabannin suna faɗin haka sai an dai mutane kaza ne to ai ba ka da wata hanya da za ka yi maganin su illa ka take su ka nuna musu ba su isa ba amma in ka nuna za ka sauko ka riƙa nuna cewa su ma mutane ne kana neman shawarar su sai su ɗauka kai ɗin ba ka da ra'ayi ne ko dole ne kai to ba haka ba ne yawa in mutum yana tawabu'u a fahimci tawabu'u yake yawa yadda ya girmama hankalinka kai ma ka girmama nasa hankali sai a tafi daidai yawa wannan kenan sannan daga cikin abubuwan idan tama'atil ara'u ma'a husnin niyyati فالغالب ان الله يوفقهم للصواب ان رايي suka hadu wuri guda tare da kyakkyawan niyya to galibi za ga Allah na bada tawfiki Allah zai bada gandakatar ayi abin da shine daidai ma'ana Allah bai saba ya bar mutane su halaka in suna shawara ba in dai ana shawara to Allah za ga yana taimakon mutane suna yin abin da yake daidai ko an yi kuskuren ba zai dolala ba sannan kuma idza akhta ar-ra'is lam yusab al-khata ilayhi in shugaba ya kuskure in ne mai neman shawara ya to ba za a dangada masa kuskuren ba sai a ga cewa duk majalisa ce tai ko yawa sannan daga cikin wani ƙarin wasu malamai suna cewa shin wannan yana nuna a zamanin yanzu tilas ne shugaba ya kafa wasu mutane da ake cewa majalisar shura da zai shawarce su akan kowane lamari tilas ne koko halal ne wani kuka fahimta halal ya fi zama kamar daidai da halal domin ne in aka ce tilas to za a iya samun wata rana wasu mutanen daban da sun fi waɗannan ko gashi su kuma ba a kawo su ciki ba ya kamata ya zama aiki kar a wajabta shi amma a bada damar cewa in ya halatta ta yadda shugaban zai hango in an samu ci gaba wasu sun fi wasu to a kawo su duk da cewa yanzu galibi akwai wasu abubuwan da ake kallo daban ba waɗannan ba in zancen ƙasa ne za ga ana kallon jiha-jiha daga nan kawai ake ɗaukowa ko wanda iri ma aka kawo shi kenan ya iya wakilcin ko bai iya ba shi ne haka nan a jiha ne shi ma lokal gamma haka za a samu idan adadin ministers ɗin ya kai haka shi ma sai a samu waɗannan abubuwan wasu kuma a sa su a sauran faraskasar ko kuma masu ba da shawara da makamantansu to babban abin da za a kalla dai shi ne duk abin da za a yi don Allah a riƙo amana kuma ya zama cewa don maslahar al'umma ake komai daga farkonsa har ƙarshe wannan shi ne za a ci nasara kuma Allah maɗauki zai ɗora albarka ko zai sanya albarka a cikin abin da ake Allah ya sa mana albarka cikin abin da muke. Fa idza kana Allahu yaqulu, amma ina lalata maganar nan cewa akwai mashawarta galibi da zaka ga suna kallon inda shugaba yayi kawai duk inda yayi sai a karkata. Gaskiya in mutum ya fahimci irin waɗannan to ya cire su daga cikin masu ba shi shawara. Wajibi yana da kyau a samu damar da za a ce wannan mai ba da shawara ne eh shugaba ya sai ai kaza sai a ce masa ranka ne dai akai kaza akwai matsala. To shi kansa zai gamsu da kai kana son sa ne kana son ya ci nasara a aikin sa. Amma in daga ya ce kaza sai sai eh to ai haka ne tunda ne ranka ne da haka ce. Ba maka komai ba. Kai zaman ka a gida ba fa'ida. Zai halaka ne fa idan bai daidai ba. Kai kuma sai ka ga bai daidai ba sai ka ce eh ba komai tunda haka yake so. Ya kamata a ce ya sallame ka. Sai wani ya zo yi wanda yake zai ikhlasi zai faɗi abinda zai yi don Allah. Allah ce mace mu. To yace wa fa idza kana Allahu yaqulu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa akmalun nasi aqlan, in ya zama Allah madaukaki zai gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa wannan maganar cewa wa shawirhum fil amri wa huwa alhaliku shi'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi aqlan, shine mun fi kamalar hankali a mutane, wa aghzaruhum ilman, shi yafi tarin ilimi mafi yawa, wa afdaluhum ra'yan, in ana neman hankali da wayo da basira yafi kowa kamala da kuma fifiko a ciki. To in Allah zai ce masa wa shawirhum fil amr, ka shawarce su a cikin lamari, fa kaifa bi ghairihi, to ina ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda yasa wanda yake laysa akmala annasi aqlan wa laysa aghzarahum ilman wa laysa afdalahum ra'yan, ko ba haka bane? To kowa daga cikin mutane zaka ga mai ijtihadi ne, qad yusibu qad yukhti'u. To tunda ko haka ne to ya kamata a ce hankulan da za su ba shi shawara su dora shi a hanya ya zama bai wadatu da barin su ba, ya zama cewa wajibi yana tare da su yana neman shawarar su yana neman su sa shi a hanya. Kada ka ce in ka nemi shawara za a rena ka. Wasu mutanen haka suke dauka in suna shugabanci nan yau mun yawai ta zancen akan maganar shugabanci ko na kasa ko na jiha ko lokacin zama ko makamancin sa. Ka dawo cikin gidanka, ka dawo cikin gidanka, kana buƙatar shawara, kar ka zama dictator a cikin gidanka. Matarka ta zama ita ce a sahun gaba wajen neman wajen wanda zaka nema shawara, tunda harkar da kake shugabanci harkar me? Harkar gida ce. A gida kuma waye shugaban gida bayan kai? Kana shugabancin ne saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. In ba haka ba ita ce? In ba haka ba aka kalli sanin ilimin lungunan gida ko haddattin gida ta san inda yake ko ta san yadda za a gyara shi, ta san inda abu kaza yafi kyau, ta san inda abu kaza yafi muni, don haka babu wanda ya cancanta ka nemi shawararsa irin matarka. Amma sai ka ga wasu ba ruwansu da neman shawara, ba ruwansu da irin tattausawa ɗin nan, shi kawai shugaba ne a gidan wajibi ai masa da'a. Ga maganarsa ita ce in aka tsallake kuma sai nuna mata hanyar gidansu, wani kuma mari, wani duka, wani wulaƙanci, wani zance marar kyau, duk waɗannan maganganun ba su kamata ba dangane da musulmi. Mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu mu koma halinsa irin yadda ya zauna da matansa a abubuwan nasu, zai shawarce su, zai zauna da su a tattauna, yanzu ya kuke gani yanzu mai za'a ya za'a kaza ya za'a kaza, kuma gashi ya fi su ilimin, ya fi su sanin ya kamata su da kishi ma a tsakaninsu, amma duk da haka zai kalli wannan abu ya nemi shawararsu. To amma mu yanzu sai kaga ba a irin wannan abun, ya kamata da Allah a riƙa neman shawara. Ba matsala ba ce wani yana tsoron a ce masa mijin hajiya ko to me laifi ka ga mijin hajiya ne? Ba wuce ne ke ganin laifi ka ga mijin hajiya, me ma'anar mijin hajiya? Mijin ta ce ko mijin ta ce? To ta ce ɗin ta faɗi alheri ka bi, ba sai alheri ba malali. Wa alaikum salam. To na'am. Al'adar Hausa da ta tasiri. Amma me ne? Gaskiya ne. Haka ne. Wasu suna faɗin haka. To amma gaskiya kuskure ne. Kuskure ne a riƙa ɗaukar wannan magana har ta zama aƙida cewa mai shawara baya baya aikin sa baya baci kamar da akai ake cewa matambayi baya bata ko amma kuma wai kullun asirin sa baya rukuwa wannan ba lalle zama haka ba ai in kana da hankali ka san wa zaka nemi shawarar sa ko kuma shi duk mutumin da aka nemi shawarar sa ai lafiya mana kaida bazu ya ji menene shi mu'taman yawa abin amincewa ne na farko ya ga maka shawarar da ta dace na biyu ya rufe maka sirrinka yanzu ku duba ku ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kiyaye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san kisar maganar aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar Hafsa da dalilin cewa jifa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Hafsa da sayyidina Umar ya kaiwa sayyidina Abubakar ya kawo da kai sayyidina Uthman ma haka saboda duk suna da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba sa so su ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma faga musu ba ji suka yi suka ji alamar akwai wannan abu to ballantana mutum ya gaya maka mu yanzu wani daga ka ce masa ma da Allah wannan labarin amana shi zan baka to daga lokacin da ka ce amana ne a lokacin ma zai fara tunanin dawa dawa zai gaya ko ba haka bane wani kuma sai ya ce sai ya zo ya zauna sai ya ce to dai ya ce dai kar in gaya kowa amma dai kai din ai ina ga baka ciki wannan cin amana sosai kenan kuma kai haram haram da Allah zai rubuta maka zunubi akai yau duk wanda aka ce masa amana dan Allah a rika kiyaye amana shi yasa mutane za su rika faɗin irin wannan magana da malamin da ke faɗi kuma ya zama cewa mutane sukan kasa yin shawara saboda irin waɗannan halaye waɗanda ba su da kyau Allah shi mukim sannan sun maqala ta'ala sannan sai Allah madauki ya ce fa idza azamta in kayinki shawara kai azma al azmu shine al qasd al jazm al qasd al jazm الذي لا شك فيه ولا تردد فيه او ابن لك جمع ينكي واشوا ذاكي تو كي ينكي شاورة تو سيكي ما لم يسمت تناشي ولا عزم هل يكون قبل المشورة او بعد المشورة ما في ذنب ما في كلفي ما لم يسمت يكون بعد المشورة دمون ترتيب ان الله يا قرآني او انه فين ده يكاوش بايا المشورة ده يامون انا عزمني ابايا المشورة اذا قبل المشورة نكينا مشورة بتي امباني با أمبن شعبه أشي بعد المشورة تقوم سيكا توكلي لغا الله سيكا توكير أيين دا شيني دي دي كاركا تشيكا توكير أيين ونسبو دا شيني دا تي دناك ننكما أقول ما قلت دا ما سنو من شعورا سكين ونزيجي ناكو سيهاج مجي سيهاجي واندي دا تي دناك تو سيت أوكا تونشي ما با نسيها بتيكا كانسا أمن إنسا نشو غبا يدوبا واندا يكي شيني دي دي دا مصلحة دا إنو منسا دا هنك منسا da adalcinsa da iyawarsa su suka sa ya samu wannan matsayi kuma yana wakiltar jama'a ne don haka duk abin da ke amfanin al'umma shi zai kalla sai ya kalla abin ra'ayin da ya dace da aiki ga al'umma shi zai dauka ba ra'ayin da ya dace da kawai dama can shi ya kintso ba sai dai idan ya riga ya auna yana ganin sauran ra'ayoyin ya auna ba su da amfani a matsayin kubrarsa ya fi sauran la'alla fahimtar wani abu ba laifi ba ne ya amfani ba tilas ba ne don an baka shawara dole ka dauka amma dai kar ka ki dauka dan ta saba ma ra'ayinka ba lalle zama kuma shine daidai ba ya isa dai haka ai ala amrin min al-umur ba'da al-istisharati ma'ana ka gani bayan an yi shawara in ka nemi shawara to ka kuma yanke kuduri akan wani lamari daga cikin al'amura abin nan bayan ka nemi shawara fihi a cikin lamarin in kana yahtaju ila istisharati in abun ya zama yana buƙatar ani mushawara to sai ka tawakkali ga Allah sai kuma ka dauki ra'ayin da yake shine daidai to sai ce fa tawakkal ala Allah in ka yi azama to sai ka dogara ga Allah ka ce to shikenan hadha alladhi addani ilayhi aqli wa istisharati fa as'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yuwaffiqani fihi wannan iya abinda hankali na da neman shawara ta yi isa gare shi kenan ya Allah kuma ka taimake ni ka bani tawfiki cike ne sai ka cigaba da abinka ba ya addu'a ne kawo muku shi haka ake ba kawai magana ce yau mutum ya roki Allah din da yana da muhimmanci yau dai kusan da kai abu ka roki Allah madaukaki ai i'tamid ala haulillahi wa quwwati mana i'tamada kai i'tamada ala haulillahi wa quwwatihi mutum sai ko kuma sai a atamidu ina dogaro ne akan dabarar Allah da karfin Allah komai nasa ne ba nawa ba ma'ana mutum ya fita shine mutabarri'an min haulika wa quwwatika, mana kai ka fita daga dabarar ka da karfin ka, ka koma ka dogara ga dabarar Allah da karfin Allah. An fahimci abu? An fahimci abu insha Allah. Mana kar ka dogara da kanka, amma ka dogara da karfin Allah. Ya Allah, na dogara da kai, abinda ka yanke kuma shine daidai. Na'am. A'a. I'tam gaji ma'ana fatawakkal 'ala Allah. Shi ya dora shi akan sigar khitabin da yazo a asalin aya. Fatawakkal 'ala Allah, ko i'tamid yawwa fi'lu amrin ne shi ma. I'tamid 'ala haulillahi wa quwwatihi mutabarri'an min haulika wa quwwatika. Yawwa, ka nemi a dogaro ga dabarar Allah da karfin Allah. Kana mai barranta, kana mai fita, in wata riga ce ta jiji da kanka ka cire ta, baka da wata dabara ta, ka baka da wani karfi naka. To haka Allah ke gaya manzonsa sallallahu alaihi wasallam, kuma haka dukkan mai shugabanci zai koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu dogaro alaihi gare shi, ai allaji'ina ilaihi, masu fakewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ake nufi da tawakkali mun sha magana akai la'alla ko a wasu darussa din lokaci ya yi lokacin shekarar ma mun yi. A tawakkali ma'anarsa shine al-i'timadu 'ala Allah was-siqatu billah fi jalbi naf'in aw daf'i darra ma'al akhdhi bil asbab. Wannan shine ta'rifin ko definition a aqidance na tawakkali. Yawwa, dogaro da Allah, amincewa Allah wajen jawo wani abun amfani ko kuma tunkuɗe wani mummunan abu, amma kuma tare da riko da sababi. Me yasa aka shigo da maganar riko da sababi? Dan dogaro da Allah kadai a kibin sababi, to shi kuma an yi watsi da abin da yake wajibi ne, an saban Allah, sabo ne kai watsi da sababi, an yi rashin hankali kuma an saba wa Allah. Domin Allah maɗaukaki ya umarce mu da yin aiki, Allah ya umarce mu da ɗaukar matakai. Karka ce ko ba mai gadi ba komai, ko ka bar gidanka a buɗe, in kana da saf ka ajiye da kuɗi da takardunka da mai, sai ka bar shi a buɗe ka ce ai a atamidu ala Allah. Kaga wannan baka yi riko da asbab ba, wannan shi ma suka ne ga hankalinka, kuma ka yi abin da yake haramu. Nabdul asbabi, ake amfani da su, su amfani ake da su, ba i'timadi ake da su ba, su al-asbab. Yawwa, kai amfani da su ne gwargwadon bukata, amma kuma zuciyarka ta samu dogaro ga Allah, ta samu amincewa Allah ne mai komai. An fahimci mu? Amma karka kuma dogara akan wancan sababin, karka ce masu gadinka, karen gidanka, wayoyinka da sauransu da kasa kaza mai katanga, da kuma makullanka da dakuna masu ki iri-iri, karka dogara ga wannan a zuciya, amma ka ɗauka cewa sababi ne saboda shari'a ta ce ka ɗauki irin wannan sababi. Wannan ina jin mun taɓa zancen ba sau ɗaya ba. To an ce lokaci ya yi ko? Tuntuni? To ba laifi, ina ga sai mu tsaya a nan. Bayan ya ce inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, sai kuma ya fara wata ayar daban, za mu tashi inda ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Muna roƙon Allah maɗauki ya ƙara mana tauhidi, ya ƙara mana imani, ya ƙara mana fahimtar addini, ya ƙara tabbatar da mu bisa hanya daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana dukkan abin da ya kuntata, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.